Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masuraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da baba ko makeri da sauran abokan aiki miki ka muku wannan shirin a yau ranar Litinin 7 ga watan Maris na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
To Sarfilo, ɗan majalisar Amurka sun yi alƙawarin samar da ƙarin dakaru da za su taimaka wa Ukraine. Yayin da gwamnatin ƙasar Ukraine take ci gaba da yakin tsirar da ƙasar ta daga mamayar Russia. Ma'aikatar man fetur ta ƙasar Libya ta faɗa a jiya Lahadi cewa wata ƙungiyar 'yan bandaga ta rufe rijiyoyin mai guda biyu masu muhimmanci, lamarin da ya rage adadin samar da mai a ƙasar zuwa ganga 330 a kowace rana. Kana adadin waɗanda suka mutu a duniya da COVID-19 yana gabda haura miliyan 6, lamarin da ke nuna cewa cutar wacce ta shiga shekara ta uku tana nisa da ƙarewa.
To kanin labarin kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa Najeriya ta samu ci gaba zuwa mataki na 6 daga mataki na 4 a jerin ƙasashen da ke fama da ta'addanci.
Wannan rahoton ya nuna cewa Najeriya ta samu raguwa daga matakai na ƙasa da ƙasa. To amma kuma yadda mu alƙalin mu ma wanda muke wallafawa ya nuna.
Sai a biyo mu domin jin bayani. Kasar Ghana ta yi bikin cika shekaru 65 da samun yancin cin gashin kai. Kowace nasara 'yan ƙasar ke ganin sun samu?
Ghana ya samu ci gaba. Muna cin kudinmu da kanmu da mun ci gaba kenan. To ba fa da Ghana ba wani civilian ko wani bautan shi a hankali kwance.
Bayan dukkanin rahoton da muke ɗauke da su, sannan kuma muna tafa da shirin ciki da gaskiya wanda na shirya kuma zan gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron labarin duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu Makeri. Wani guda bayan da dama a cikin su suka yi magana da shugaban ƙasar Ukraine, 'yan majalisar Amurka sun yi alƙawarin samar da ƙarin dakaru da za su taimaka wa Ukraine, yayin da gwamnatin ƙasar take ci gaba da yakin tsirar da ƙasar ta daga mamayar ƙasar Russia. Nan ba daɗewa ba, majalisar dokokin Amurka za ta tabbatar da wani tallafin gaggawa na dala biliyan 10 wurin sayan kayan soja ga Ukraine da kuma kayayyakin jin kai domin taimaka wa fararen hula, inji Sanata Chris Murphy na jihar Connecticut, yana faɗa a jiya Lahadi a cikin shirin labaran Fox. Duk da goyon baya na bai ɗaya kuma mai ƙarfi da ake baiwa Kyiv, 'yan majalisar suna kuma shirin tabbatar da wata buƙatar Ukraine ta hana shawagin jirage a sararin samaniyar Ukraine domin daƙile hare-haren da Rasha ke kaiwa ta sama. Shugaban Amurka Joe Biden yana tuntuɓar takwarorsa na Ukraine Volodymyr Zelensky akai-akai game da buƙatar Ukraine ta ƙarin jiragen yaƙi, a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken. Zelensky ya ce Rasha tana shirin kai harin bam a kan birnin Odessa mai tashar jirgin ruwa. Zelensky ya faɗa a wani jawabinsa da aka yada ta talbijin a jiya Lahadi cewa inda hakan ya faru zai zama aikata laifin yaƙi kuma laifi na tarihi. Ma'aikatar man fetur ƙasar Libya ta faɗa a jiya Lahadi cewa wata ƙungiyar 'yan bandaga ta rufe rijiyoyin mai guda biyu masu muhimmanci, lamarin da ya rage adadin samar da mai a ƙasar zuwa ganga 330 a kowace rana. Kamfanin man ta ƙasar Libya ya ce ƙungiyar ta rufe rijiyar Sharara wadda ke zama mafi girma a Libya da kuma rijiyar ta Elfil da ya tsayar da samar da mai nan da nan a wuraren. Kafin rufewar, Libya tana samar da gangan mai miliyan 1,200 a kowace rana. Shugaban kamfanin mai na ƙasar Mustapha Sanalla ya sanar cewa wasu dalilai masu ƙarfi wata hanyar doka da ta baiwa kamfanin damar ficewa daga ƙungilolinsa a wani yanayi mai ban al'ajabi. Rufe rijiyoyin mai ya yi sanadiyar da ƙasar Libya ke asarar dala miliyan 160 a kowace rana na kuɗaɗen shiga. Rufewar da zuwa ne a lokacin da mamayar da Rasha ta kaiwa Ukraine ta girgiza kasuwanni a faɗin duniya, lamarin da ya sa farashin ɗanyen mai ya yi tashin goron zabi ya kai dala 115 ganga guda. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Adadin waɗanda suka mutu daga COVID-19 yana gabda haura miliyan 6, lamarin da ke nuna cewa cutar wacce ta shiga shekara ta uku tana nisa da ƙarewa. Babban abin tunawa shi ne tuna abin tausayi game da yanayin da cutar ta ɓarke, yayin da mutane suka ajiye abin rufe fuska suna ci gaba da balaguro kana ana sake buɗe kasuwanni a duniya. Adadin waɗanda suka mutu wanda jami'ar John Hopkins ta tattara ya zuwa yammacin jiya Lahadi ya kai miliyan 5,997,994. Tsibiran Pacific waɗanda keɓewarsu ya ba su kariya sama da shekaru biyu yanzu haka suna fama da ɓarkewar annobar da mace-mace a karon farko wanda nau'in Omicron mai saurin yaduwa ke haddasawa. Hong Kong wacce ke ganin karuwar mace-mace tana gwada daukacin al'ummarta da suka kai miliyan 7,503 a wannan wata yayin da take aiwatar da dabarun China ta kawar da COVID-19 kwata-kwata.
To wannan jima kaɗan Baba zai sake dawa da labarai kafin nan za mu leƙa Najeriya inda wani rahoton alƙaluman bayanan ayyukan ta'addanci a duniya ya nuna Najeriya ta samu ci gaba zuwa mataki na 6 daga mataki na 4 cikin jerin ƙasashen da ke fama da ta'addanci. Daga babban birnin tarayya Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Rahoton ya nuna Najeriya ta gangaro zuwa mataki na 6 daga mataki na 4 da take kai tun shekara ta 2017. Kamar yadda rahoton ke nunawa, kasashen Najeriya, Siriya da Somaliya na daga cikin kasashe 10 da ta'addanci da babbe waɗanda suka samu ɗan cigaba daga shekara ta 2020 zuwa shekara ta 2021. A shekarar bara dai, a cewar wannan rahoto, kimanin mutane 446 ne suka rasa rayukansu sakamakon jaibar ta'addanci, wanda shine adadi mafi karanta tun shekara ta 2011. Rahoton wanda ya nuna mutuwar Abubakar Shekau da kuma hoɓɓasan gwamnatin Najeriya sun taka rawa wurin raguwar aika-aikar 'yan ta'adda da kuma ta'addanci baki ɗaya. Amma duk da haka, daga shekara ta 2020 zuwa shekara ta 2021, adadin hare-haren ta'addanci ya ƙaru da kashi 49. A cikin wannan adadi kuma 'yan ta'addan ISOP ne ke aikatawa. A zantawar da ne da shi a baya-bayan nan lokacin taron babban hafsan sojan Najeriya, babban kwamandan rundunar yaƙi da Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya, Major General CG Musa, ya shaida min abin da ya sa ISOP ɗin ke ci gaba da ƙara kai hare-hare.
Kasan abin da ya faru ne kafin shekaru ɗin ya mutu, akwai sashi ɗaya da suka sake buɗewa na ISOP. To ISOP domin suna samun support daga mutane ƙasashe daga waje da ke ba su kuɗi. To kwaɗayin kuɗin da suke samu shi ya sa ISOP ɗin su ma suka taso. Da dai zai haɗa su faɗa da kan shekau, suka samu kan shi shekau ɗin suka ci gaba. To ainihin abin da ake faruwa yanzu da mutanen 'yan waje ɗin nan da ke tura ba su son a samu zaman lafiya cikin ƙasa, su ne ke tura 'yan ISOP. Ba wani abin nan ba addini ba ne, ba wani abin nan ba ne, kawai kuɗin da suke samu ne shi ne ke sa su suke wannan.
To shin ko me masu bincike kan sha'anin tsaro ke cewa? Dr. Kabiru Adamu shine jagoran kamfanin Beacon Security.
Lalle abun yabo ne ga matakan da ita gwamnatin Shugaba Buhari take dauka a wurin kokarin rage matsalar ta'addanci a ƙasa. Wannan rubutun ya nuna cewa Najeriya ta samu raguwa daga matakai na ƙasa da ƙasa. To amma kuma yadda mu alƙalin mu ma wanda muke wallafawa ya nuna ɗayan kungiyar wadda ake ce ma Daular Islamic State wadda ke Afirka ta Yamma, wato ISWAP, ta samu ci gaba kuma kashe-kashenta yana ƙara yawa. A takaice dai an samu ragi a wannan bangaren Jama'atul Ahli Sunnah da Wal Jihad, amma kuma ana samun karuwa a ɗayan bangaren. Duk da yake in kai jimlan gaba ɗaya na kashe-kashen da kungiyoyin ga biyu suke yi, an samu raguwa.
Masanin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getso wanda ke cewa lalle kam an samu ci gaba.
An samu ci gaba kashe shekau da kuma cin nasara da ake samu akan karya lawansu yan Boko Haram din da kuma rashin motsinsu zai iya zama wani abu a matsayin kafar nasara.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan Maina Kaina, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga babu dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Jama'ai sun ce an gano sama da musulmin Rohingya guda 100 da suka galabaita Kano suna fama da yunwa a jiya Lahadi a gabar tekun Lardin Ase da ke arewa mai nisa na ƙasar Indonesia bayan sun kwashe makonni a kan teku. Jama'ar sun isa ne a gabar tekun Janka a kusa da Alubuya Fasi, wani ƙauyen masunta a gundumar Berwin da safiyar jiya Lahadi. Yan kauyen da suka ga yan kabilar Rohingya 114 a cikin lalataccen jirgin ruwa na katako sun taimaka musu kana suka sanar da hukumomi labarin isowarsu, inji Badruddin Yunus, shugaban masuntan kauyen. Mutanen da suka hada da mazaje 58 da mata 21 da kuma yara 35 sun samu taimakon matsugunai daga yan kauyen da yan sanda da masojoji, yayin da hukumomi ciki har da ma'aikatan kula da coronavirus su kuma suke ba da tasu gudunmuwa, a cewar Yunus. Sama da musulmi yan kabilar Rohingya 700 ne suka tsere daga Myanmar mai rinjayen mabiya addinin Buddhist zuwa sansanin yan gudun hijira a Bangladesh tun cikin shekarar 2017, lokacin da sojojin Myanmar suka kaddamar da kisan kakkabe kabilar a matsayin martani ga wata kungiyar yan tawaye. An zargi jami'an tsaron Myanmar da yawan kisa da fyaɗe da kuma ƙoda dubban gidaje. Gungun yan Rohingya sun yi yunkurin barin sansanonin ne mai fama da cunkoson jama'a a Bangladesh kafin su kai balaguro mai tattare da hatsari a kan teku zuwa wasu ƙasashen musulmi da ke yankin. A ƙarshe, an kashe mutum guda kana aka jikkata sama da wasu 20 a jiya Lahadi a lokacin da wani mahari ya tada gurneti a wata kasuwa mai yawan jama'a a wani babban gari a bangaren yankin Kashmir da India ke mallakanta, a cewar 'yan sanda. A cewar kafafen yaɗa labaran yankin, akwai yiwuwar harin da aka kai a Srinagar yana auna jami'an tsaro da ke yankin ne. Akwai jama'a masu ɗimbin yawa a kasuwar yayin da gurnetin ya tashi. An kai waɗanda suka ji raunin zuwa asibiti. Jami'in ɗan sanda Sujit Kumar ya ce jami'an tsaro suna nan suna gudanar da bincike kuma za su cafke mahallin nan ba daɗewa ba. Yankin Kashmir ya dare gida biyu tsakanin India da Pakistan, wanda dukkaninsu ke ikirarin mallakar baki ɗayan yankin. India tana zargin Pakistan da taimakawa 'yan tawaye masu yunkurin hada kan yankin a ƙarƙashin gwamnatin Pakistan, ko kuma yankin ya samu 'yanci a matsayin ƙasa mai cin gashin kanta. Islamabad ta musanta wannan zargi, tana mai cewa tana ba da taimakon diplomasiya ne kawai, kuma tana taimakawa mutanen yankin Kashmir.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla daga Najeriya sai kasar Ghana, wadda a jiya Lahadi ne ta yi bikin cika shekaru 65 da samun cin gashin kai daga Turawan mulkin mallaka na Ingila, kuma ita ce ƙasa ta farko da ta fara samun ƴancin, wato ƴanci cikin ƙasashen baƙaƙen fata na Afirka. Domin jin halin da ƙasar ke ciki, sai mu leƙa birnin Accra don jin rahoton wakiliyarmu Hawa Abdulkarim.
Ghana, your beloved country is free forever.
Kasarmu Ghana ta samu ƴancinta na har abada. Farkon kalmar shugaban kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo Addo kenan a wajen bikin cika shekara 65 da samun ƴancin kai daga Turawan mulkin mallakar Ingila.
It is doable. We want to transform Ghana into a world-class economic hub.
A jawabin shugaban kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya ce kasar Ghana za ta zama ƙasa mai dogaro da kanta wadda ba ta buƙatar tallafi daga ƙasashen waje, kuma za a farfado da tattalin arziki inda zai zama na daya a duniya. Ya ce kishin ƙasa shine rika tofa albarkacin baki a duk lokacin da aka samu kuskure. Mun tattauna da Alhaji Ibar Ibrahim, masani a harkokin tsaro da kuma yanayin ƙasa. Malam Ibar, ko akwai wata ci gaba da Ghana ta samu?
To, ita ƙasar Ghana dai za a duba ta fannin tsaro. Za ka ga ƙasar Ghana ta kubuta da irin hare-haren da suka gudana a karkaran yammacin Afirka wanga lokaci. Babu Boko Haram, babu Al-Qaeda, babu irin kungiyoyi da ke nan a Mali da Burkina da Nishar da sauransu. Aka kuma ta fuskan juyin mulkin da ke gudana kuma ta bangaren kiwon lafiya na mu da wasu kasashe kamar Ukraine da Cuba da sauran kasashe duka mun yarjejeniya. Ya bar likitocin Ghana ko da yake ba ce sun ishi kowa tun da muka samu inci, amma akwai wasu irin operations da dama za a ce da an fita da mutum kasan waje muna da manyan likitoci da ke yi an duba bangaren covid irin response da likitoci da nurses da sauransu suka yi yanzu ma muna samun labarin cewa wasu kasashen da ke nan kusa da mu idan sun samu matsala wasu manyan a cikin su na ya shigowa Ghana don samu waraka
akwai wani abu da kake gani idan aka mai da hankali akai zai kara wa kasar daraja da kuma bunkasa harkokin tattalin arzikin mu
akan lamarin saboda ya kamata ya waiwayo a duba shine piracy manyan jiragen teku da suke shigowa da kayan da ke amfanar da kasa wani lokaci ana ya sayar da su a yi barna to wannan ko ne kamata kasan Ghana ta gama gindi da sauran kasashe dama tana yi ta karfafa arziki na kasa zinariyan mu da koko mu da timban mu wurin wannan ko zaka ga har wayewa mun samu inci amma turawa na da anno cikin wannan fanni
jama'an Ghana dai sun bayyanar da ra'ayoyinsu akan cika shekara 65 da Ghana ta samu
sunana Hamza Yasir Muhammad Ghana ya samu ci gaba muna cin kudin mu da kanmu dai mun ci gaba kenan to ba fa da Ghana ba wani civilian ko wani bautan shi a hankali kwance sa a wanda ke point fingers kamar ke ba musulmi ne ke musulmi ne ke christian ne ko wani bautan shi
Taiji Ibrahim yau Ghana samu 65 years ci gaba dai mun samu ci gaba sosai well democracy dey help Ghana sosai mulkin sojan nan ya bata Ghana
sunana Ibrahim Dogbache kuma mu gode ma Allah mun samu 65 years Ghana dey kullu muna gode ma Allah kamar Allah ya bari mu tare ya shetani dey zo gari mu Allah muna rokar ka ka kore mu nan shetani ciki Ghana
Ghana dey Dr. Kwame Nkrumah shugaban kasar Ghana na farko shine wanda ya karbo kasar Ghana yancin kai wanda zama na farko da samun yancin kai a yankin kudu da hamadar Sahara a ranar 6 ga watan Maris shekarar 1957 bana an gudanar da bikin ne a gari mai cike da tarihi ta Cape Coast a nan kasar Ghana Hawa Abdulkarim Yankfaniya sashen Hausa na Muryar Amurka daga Accra Ghana
a gaida Hawa Abdulkarim ana sauraron sashen Hausa ne na Muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1931 4960 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 225 zangon FM baga ka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu nanar gizo ta addressin mu na voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu yanzu dai agogon mu a nan Washington DC na cewa karfe 12:17 na dare mu hada shiri na gaba Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da ke bin diddigin haƙin waɗanda ke zargin an zalunce su. A yau za mu daura ne kan batun baiwar Allah nan mai suna Lantana, wanda mijinta ya nace sai aurensu ya ci gaba ta hanyar saka ɗan sanda ya ci zarafinta. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Gumel. A makon da ya gabata ne shirin ciki da gaskiya ya shiga yankin Mai ne da ke karamar hukumar Fufore a jihar Adamawa, inda wata mata mai suna Lantana Isiyaka ta nemi mijinta wanda ke sana'ar fawa da ake kira Umar Ibrahim Sarkin Fawan Mai ne, da ya sake ta don bata gamsu da ɗabi'unsa ba don ba ciyarwa ga yawan zagi da yake mata. Don haka ta nemi a sauke mata ta hanyar ƙul'i, wato ta biya mijinta dukiyar auren da ya bata. Lantana ta faɗa wannan shiri labarin Umar Ibrahim Mahauci ya kai ƙarar ta ofishin 'yan sanda na Mai ne, inda wani ɗan sanda mai ɗaukar doka a hannunsa da ake kira Bidas ya yi ta marinta da cin zarafinta ta hanyar dukar takalmi. Wai sai lallai ta koma gidan mijinta ta kuma janye ƙarar da ta shigar da neman a bata takarda. A makon da ya gabata mun tsaya ne a daidai lokacin da wakilin wannan fili wa Lantana wannan tambayar.
Shin shine ya sake shigar da ke kara ko ke kika sake shigar da shi?
Ni na sake shigar da shi.
To menene ya sake kika sake shigar da shi kara kuma?
Akan ina neman yancin kaina ya bani takarda.
Shi kuma yace me?
Shi kuma yace ba zai bayar ba, ko zan mutu ne sai dai in mutu a ɗakin mama na ba zai bayar da takardan ba. Ni kuma nace tunda har yana zargi na, ya zarge ni da alkalin Mai ne aka bani Qur'ani na rantsi. Kuma yanzu ma haka akan zargi na yake yi. ni kuma nace bazan koma ba, takardana nake nema.
To, a baya ga wannan wulakanci da kika shiga da kuka sha a gurin hukumar yan sanda, gashi dai sun miki duka.
Tabbas.
To, ba kuma wani abu da ya sake biyo baya ko kika sake waiwaitan su yan sanda kika bincika menene yasa suka miki wannan dukar?
A'a, ban koma wurin su ba.
To ko menene bukatar wannan baiwa Allah ga bangaren shari'a?
Abinda nake bukata, ina roƙon kotu akan akwatan min yancin kaina a bani takarda. Kuma da duk abin da ya faru da ni, daga ni har ƙanina har yayuna har mamana kai yankin gidanmu, duk abin da ya faru da mu, don yanzu haka ma yana yawo da adda ta bayan gidanmu. A shekaran jiya nan ma ya zo ta bayan gidanmu da adda, ba mu san me ye nufinsa ba.
Adda a hannunsa?
Eh.
To akwai wasu kalamai da ya yi wanda ya fara yawo da adda, ko dai ba wani kalma kawai yana yawo da adda yana ɗan kewayawa?
Ni dai ban ji kalaman da ya ba, amma yana yawo da adda kan ta bayan gidanmu. Amma ba mu san me ye nufinsa ba.
Bayan sauraron dukkan ƙorafin da lantana ta gabatar wa wannan fili, mun tuntuɓi mutumin da ake zargi da ɗaukar nauyin ɗan sanda don ci wa lantanar zarafi, wato mijinta.
Me sunana Umar Ibrahim nake?
Na'am, to tsakaninka da Allah me ka sani game da wannan matsaloli da yake gudana tsakaninka da matarka?
Abin da yake tsaya tsakanina da matana, miji na aure ta, a lokacin da na aure ta ban san ba ta da lafiya ba. Kana ji ko?
Na'am, ina jin ka. Wani irin rashin lafiya?
Rashin lafiya irin na isa haka.
Na'am.
Dalilin ka aure ta ban san ba ta da lafiya ba. Ina ta jinyar ta mutum ɗaya mutum goma sha takwas wanda na kaita ina jinyar ta har na shatar har na ɗauke ta na kaita har sai suke. A ran sallah sai wannan zazzaɓi ta fi mata ran sallah mai yana bara. A lokacin da zazzaɓi ya same ta ba wai zazzaɓi ba haka ta, a lokacin da ka yi lokacin da ina jinyar ta kuka ta ke duk wanda agulu yana jin ta sai ni kaɗai zan tsaya in kama ta. Yanzu in doke ta in kai ta waje wannan mai magani, in doke ta in kai ta waje wannan mai magani, to a wannan lokaci sai iskar na ta yi haukan ta ce sai na je na kai ta sai kuta gidan babanta. Ni dan son kuta ne garin mu ɗaya da babanta. Ni kai ki cikin mota na kai ta son kuta tun da mun dawo da irin son kuta Allah ya cire masa tsoro ko kuke so da kuke yi ba ka fashe shi ba. Sai daga baya in kan tana ciwo in tana gidana na ta ba gaskiya ne ba. Inda muka dawo da ke ba ki da wannan matsala ko ɗaya. To a wannan tsarin ya ta bara da ta kashi ta ce nan ba ta lafiya. Na zo muka nemi ka muka kawo ta gidansu. Da muka kawo ta gidansu ni mahaukaci ne ni ne sarkin hawa da kasan maye ne. Na kai wurin aikin fata da sallah da yake na ba da kuɗin fatar sallah. Na je na karɓo kuɗaɗen sallah fatar sallah na dawo na same ta wanciya a jiki ta ce man da sauki. Sai na tashi aka kai ta guro da je na same ta guro na dubi ta wanciya a jiki ta ce man da sauki. Allah ƙara sauki sai na dawo gida. Da na dawo gida a lokacin an ka dawo da ita ta yi sati biyu a burori. Na je miji zai tana ba ta abin da yake karfi na ba ta na dawo. Da na dawo ta dawo gida na zo na same ta ga ni ga ta ga uwarta nake mata wanki a jiki ta ce mata sauki nake to Allah ƙara sauki. A wannan time akwai yayanta wanda suke uba ɗaya ana ce da shi Kasimu. Sai mu kira shi nake na Kasimu ce nake ga Allah ka je ka ce mazan tun ta dawo ɗakin ka. Sai yanzu a da kan jin za ka bar mata ka ɗakin gidan wani ne ba. Shi Kasim ya taka kafa ya je same ta gida ya ce ma maman wance wani ya zo ce matar shi ta dawo ɗakin ka. Sai uwar ta buɗe baki ta ce ita ba ita ke zama ba ya ke zama a je wajen ta ya a same ta. Sai aka je wajen ƙyar ɗin sai ƙyar ɗin ta buɗe baki ta ce har in ina son ta koma in je da kaina. Sai na ce ma shi Kasim ɗin baran je ba me yasa tun da ba faɗa muka yi ba mu ce ba faɗa me ya kawo jajaye wannan magana ake sai na je. Ta ce a'a ka je. Na kama hanya na je na same ta muka gaisa ta nake ga aikin da na yi ke kuma ga aikin da ke yi min. Ta ce eh ita ma tana ganin ita ce ke so na ni ba na son ta. To haka sai ke sake ta. Na ce ta yaya za a je take ki ba hada muka da ke ba ba muke muka da ke ba ya za ki ta ce haka kawai ta sake ki. Ta ce ita ma sai ta sake ta tunda ita ce so na ni ba na son ta. Da bakin abin da muka yi ke na da ita sai ta sake koma ta tashi ta ta gurore. Ba ta kuma gurore. Sai na zo yaya na ya dawo da sokudin zuwa sami na ce mawani ya aka yi hanyar yi mata kamar dawo zai fito. Ni kam na je na aika mai unguwana na aika wakilin jimilla ta dawo ba ta dawo ba amma tun da ka dawo a matsayin yaya na sai mu kama hanya mu je ka ji tabbatattun magana. Mun kama hanya muka je muka same ta a gurori akwai yayan ki wanda zai ci zuwa muka tattauna da Guba, sai Guba ya ce min to yaya na dawo gida ran Lahadi ya ce to sai kin mata na dawo da ita. Sai ce to ba damuwa. Ran Lahadi ne sai kira Guba din ce mai Guba ce ne yaya na bare jiba abin da muke so da kai ka dauko nan tuka dawo da ita da banyen nanta in har akwai abin da muke mata wanda yake na kuntata ta fadi a gaban su in har wanda zambali ne in bari sai wanda bambali ne sai mu san me ya zamu yace eh magana ka tana da hujja yace domin in ka dawo da ita karshen ta kai ba zan rage da ita ba ka san me nake tare da ita ba karshen ta ake ga wani mai yi muke mata tunda kai ba mai kake ba za ka yarda ki yi to ka dauko ta ku to da kai da ita ku ku sami mu gida ya dauko ta muka zo muka zauna da muka zauna kafin mu zauna an zauna da yayanta babban yayanta ana ce mai Yakuba an ka zauna da wannan ne Nasir aka zauna da walinta Tahir aka zauna da Jiji muka zauna muka yi magana sai take aka ce babban abin da ya bata haushi na ce babban yayanta mashayi yana tayi tayi ta ni ban duka ban je ce babban yayanta mashayi ba ki Guba ya tambaye ni da magana da muka yi da Jiji da ba mu magana da muka yi ba sai Guba ce to ki wannan abu da yake gani ba babban abin da yake gani ba tun da takin ta an ce akwai inda ya samu damuwa ka gyara masa daki ta koma dakin ka muka yi addu'a muka shafa da muka yi addu'a muka shafa akwai dana wanda zai aure an ka katin aure sai ne aika mata nake wanda ya kamata daki aure nan na hajin dadi ki aika kina gidan kina gidan kina gidan kina gidana da aka zo ana ji a mata sai take ita ba cikin zaman da take na ba cikin zaman da ki yake ce in ki to ni kan dai ba jawo ki dai da karfi ba da mun kai haka sai ta kai kara ta
ta kai karan ka ina
ta kai kara na mai ne wajen alkali
abinda lokaci ya bamu damar dauka a yau kenan amma idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu kawo muku shiri na ƙarshe kan wannan takaddama inda bayan jin ci gaban martanin sarkin fawa za mu ji daga hukumar ƴan sanda domin jin irin matakan da hukumar ke dauka na hukunta dukkan jami'an da ke samu da laifin cin zarafin mutanen da ya kamata a ce suna karewa yanzu a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma wakilin Lado Salisu M Garba da ya taimaka shirin ya zo gare ku Ni Sarfil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya. Madalla, don ko muka zo ga shin mu na ƙarshe labarai a takeice.
To Sarfilu a takeice, wani guda bayan da dama a cikin su suka yi magana da shugaban ƙasar Ukraine. Ɗan majalisar Amurka sun yi alƙawarin samar da ƙarin dakaru da za su taimaka wa Ukraine yayin da gwamnatin ƙasar take ci gaba da yakin tsirar da ƙasar ta daga mamayar ƙasar Rasha. Nan ba daɗewa ba majalisar dokokin Amurka za ta tabbatar da wani tallafin gaggawa na dala biliyan 10 wurin sayan kayan soja ga Ukraine da kuma kayayyakin jin kai domin taimaka wa fararen hula, in ji Sanata Chris Murphy na jihar Connecticut yana faɗa a jiya Lahadi a cikin shirin labaran Fox. Ma'aikatar man fetin ƙasar Libya ta faɗa a jiya Lahadi cewa wata ƙungiyar 'yan bindiga ta rufe rijiyoyin mai guda biyu masu muhimmanci, lamarin da ya rage adadin samar da mai a ƙasar zuwa ganga 330 a kowace rana. Kamfanin man ta ƙasar Libya ya ce ƙungiyar ta rufe rijiyar Sharara wadda ke zama mafi girma a Libya da kuma rijiyar ta Elfil da ya tsayar da samar da mai nan da nan a wuraren. Kafin rufewar, Libya tana samar da gangan mai miliyan 1,200 a kowace rana. A ƙarshe, adadin waɗanda suka mutu daga COVID-19 yana gabda haura miliyan 6, lamarin da ke nuna cewa cutar wacce ta shiga shekara ta uku tana nisa da ƙarewa. Babban abin tunawa shine tuna abin tausayi game da yanayin da cutar ta ɓarke yayin da mutane suka ajiye abin rufe fuska suna ci gaba da balaguro kana ana sake buɗe kasuwanni a duniya. Adadin waɗanda suka mutu wanda jami'ar John Hopkins ta tattara ya zuwa yammacin jiya Lahadi ya kai miliyan 5,997,994.
To madalla a gaishe ka. Masu sauraro baki ɗaya abinda ya sauka kenan a shirinmu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin mu sallama, muna miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan gidan Amadu Baba a birnin Kumasi na Rasulu Abdullahi mai Kano, wanda za a yi jana'izarsa a birnin New York da safe yau din nan a masallacin 'yan ƙasa tare da Malam Audu Kano, wanda shi kuma ya rasu da yammacin ranar Juma'a a can birnin New York din. Allah ya ji kansa, mu kuma idan tamu ta zo ya samu cika da imani. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya ba da umarni, sai kuma injiniyan mu na yau Malam Zubairu, ni Sarfili Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC, ke cewa sai mun sake haduwa an jima kaɗan da hantsi da karfe 8 na safiyar nan. Assalamu alaikum.